Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana wannan karan akan mitoci 25-31 da kuma 49. Masu rarren ma a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalon. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum sarfil hashin gumin leta da babaya ku makeri da masu sauraron abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji cewa hukumar Kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama wasu kayayyakin miliyoyin naira tare da hada haraji har naira biliyan 6. Za ku buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce ta wace hanya kuke ganin za a iya shawo kan lamarin tsaro a wasu yankunan jamhuriyar Niger da Najeriya? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayin ita ce 202-205-6555. Kada a manta a ƙara alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu baya ko makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya jajanta wa shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a wata hirar waya da ya dashi da yau Talata game da mummunan gobarar da ta tashi a fitacciyar majami'ar Notre Dame, a cewar Fadar White House. Ma'aikatan kwana-kwana sun kashe wutar ne da safiyar yau Talata. Jami'an Faransa suna nan suna kokarin tantance ɓarayin da gobarar ta yi. Da take bayani akan gobarar, sakatariyar labarai a Fadar White House Sanders ta faɗa a wata sanarwa, Amurka ta buƙaci a bata sake gyaran wannan muhimmin gidan tarihi na wayewar yammacin duniya. An dai daƙile mummunar ɓarna da gobarar ka iya haddasawa, amma dai wutar ta yi lahani, in ji shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a hirarsa da manema labarai a majami'ar a cikin dare. Ya ce zai kafa wata gidauniya da zata tattara kuɗi domin sake gina majami'ar. Ya kuma ce zai nemi masana a ƙasashen duniya da za su taimaka masa a gudanar da wannan aikin. Jigilan farko na kayan taimako ya isa kasar Venezuela da ke fama da rikici a yau Talata. Jirgin sama da ya kwashe kayan taimakon daga kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ya isa a birnin Caracas bayan da kungiyar ta cimma yarjejeniya da gwamnatin shugaba Nicolas Maduro a watan da ya gabata akan kai kayan taimakon. Wasu hotuna da ke yawo a shafukan sada zumunta sun nuna ma'aikata saye da riguna launin shuɗi da ke da tambarin Red Cross suna sauke akwatuna a cikin jirgin. Kayan da aka aikan yana ɗauke da magunguna da kuma kayan kiwon lafiya da ake tsananin buƙatansu, a cewar wani jami'in gwamnati. Yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa. Kungiyar ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta ce tana sa ran mutane 650,000 ne za su amfana da kayan taimakon a Venezuela. Tun da fari dai Maduro ya ƙi amincewa da taimako daga Amurka da wasu ƙasashen waje, duk da cewar ƙasarsa tana fama da tsananin wahala sakamakon taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasar ta fuskanta cikin shekaru huɗu da kuma ƙarancin abinci da magani. Ya ce taimako da Amurka ke niyan yi wani yunkuri ne da Amurkan ke kokarin kawo mamayan soja. Kana ya ce ƙasarsa ba ta da buƙatar taimako daga waje. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa cewa kashi 25 cikin ɗari na mutanen Venezuela da adadinsu ya kai miliyan 30 suna da buƙatar taimakon gaggawa na abinci da magani. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a Pakistan sun sanar a yau Talata cewa dakarun yaƙi da ta'addanci sun kashe mayaƙan sa kai guda 5 a wata musayar wuta ta sa'o'i 17 wanda suka yi a wani gari da ke birnin Peshawar a arewa maso yammacin ƙasar. Musayar wutar ta ɓarke ne da yammacin jiya Litinin bayan da aka kwarmata wa dakarun tsaron. An ga wata maɓuyar 'yan bindigan cikin Hayabad, wata unguwar masu hannu da shuni, inda su wayannan 'yan ta'addan guda 5 suka ɓoye tare da harsashe da abubuwan fashewa masu ɗimbin yawa, a cewar jami'an. Jama'an da mazauna garin da sun ce mayakan sa kan sun kai martani ne da bindigogi a wani samami da suka kai a wurin wata liyafar da ƴan sanda suka shirya inda suka kashe ɗan sanda guda kana suka jikata wasu guda biyu. An ce wasu mata fararen hula guda biyu su ma sun samu raunuka a wannan samamin. Daga bisani rundunar sojojin ƙasar sun taimaka wa jami'an tsaron fararen hular suka ci gaba da musayar wuta a yau talata da rana. Yan sandan sun faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ɗauki ba daɗin cewa an samu abubuwan fashewa wanda yawansu ya kai kilogram 50 wanda aka ɗana su a jikin ginin. Da ƙarshe ma'aikatar shari'a Amurka ta ce a ranar Alhamis za ta fitar da wani bangare wanda ta tantance a cikin kusan shafi 400 na rahoton binciken da Robert Mueller ya gudanar a kan Rasha ko ta yi katsalan da a zaɓen Amurka na shekarar 2016 domin taimakawa Donald Trump. Trump ya faɗa a jiya Litinin cewa an riga an wanke shi daga aikata ba daidai ba a kan batun zaɓen tun ma lokacin da shi da sauran Amurkawa suke jiran sakamakon binciken Mueller wanda ya kwashe watanni 22 yana yi. Mueller ya gudanar da bincike a kan tuntuɓar da kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump ta yi tare da Rasha da kuma ko Trump ɗin ya yi amfani da ƙarfin mulki ya shishigi a kan aikin binciken. Rahoton da aka yi ta ja-in-ja tun kafin wato a fitar da shi. Attorney General Barr ya fitar da shafi 4 na kanun rahoton wanda Mueller ya iya gudanar makonni 4 da suka wuce. Yana mai cewa mai binciken ya ce Trump da kwamitin yakin neman zaɓensa ba su da wani haɗin baki da ƙasar Rasha domin taimaka masa ya lashe zaɓe, amma kuma bai tabbatar da ko Trump ɗin ya yi amfani da karɓinsa ya yi katsalanda a binciken da aka yi ba. Duk da haka Mueller bai tabbatar da Trump ya yi wannan shishigi a cikin binciken, a don haka Attorney General Barr da mataimakinsa da ake kira Rod Rosenstein sun sakankance cewa babu wani hukuncin laifi da za a ɗora ma Donald Trump a kan cewa ya yi amfani da ƙarfinsa wurin shishigi ga aikin bincike da aka gudanar.
To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama wasu kayayyaki na miliyoyin naira tare da tara harajin naira biliyan 6 tun farkon shekarar nan, kamar yadda za ku ji daga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal.
Hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama kayayyaki na miliyoyin nairori tare da tara haraji na biliyoyin nairori. Alhaji Zulkibli Abdullahi Argungu shine shugaban hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun.
Abinda muka kama wanda ya fi yawa shine shinkafa ta waje buhu 3,270, mun kama man girki jarka 700, mun kama gonjo dila 20, mun kama manyan motoci na alhorma guda 8.
Duka waɗannan abubuwa wanda kuka kama a jimlance kudin sun kai nawa?
Kudin sun kai miliyan 105 da yan kuma ba kai.
A wani waje ne kuka kama su?
Mafi yawa kama mu wuri biyu ne. Wasu smugglers ne yan fasa kauri da suka samu suka shigo da su ta hanyoyin da suka sani. Jihar Oyo mafi yawa, a jihar Oyo. Sannan mafi yawa kamar irin mashin din nan da wannan motoci da muke kira gura-gura duk a cikin jeji ne. Jejin yana da yawa. Tawa a wajen Shaki, wajen Ibeti, a wannan jeji ne officers ke shiga. To a can suke samu wannan babur motocycle da motoci in ka duba engine ne kawai ke da amfani. Ko da yaushe aka same su a jeji za su gudu zubar motar kamata da ita zuwa gari wani jidali ne a wajenka. Aka ce za a dauko motar kila za ka kashe fiye da kuɗin motar kafin a kawo ta gari.
Kayan magana a game da cewa kun tara haraji a cikin watanni 3 nawa kuka tara?
Mun tara biliyan 13 da miliyan 397 da 441 da naira 364 da kobo 71. A wannan kuɗin da aka tara idan aka ce za a kwatanta shi da kwata ta farko ta bara, ya ninka abinda aka tara lokaci daya na watannin farko na bara cikin watannin na 3.
To yanzu ana cewa harkar smuggler tana karuwa ne ko tana raguwa kenan?
To a dukkan alamu a ko kasashen da suka ci gaba kashe smuggler yana da wahala, amma dai yana raguwa yadda mutum bai tsammani. A lokacin muna yara a gari ne zaran kaji an ce an kashe wuta ba ne ba ta dauke wuta har yara abinda suke cewa ɗan smuggler za su shigo, yanzu ba zai yi ba.
To yanzu waɗannan abubuwa da kuka kama haka da kuɗaɗen da kuka tara, ko akwai wani mutum ko mutanen da kuka kama game da waɗannan abubuwa?
Muna da mutum takwas waɗanda aka yi beli.
Akwai wanda kuka kai kotu cikin mutanen nan guda takwas?
An yi belin su, harkar kotu ce sai an shirye komai saboda ba mu son mu kai case mu dauki abun mu kai a kotu mu fadi.
Kana nufin har yanzu baka samu wanda anka yanke mu hukunci ba kenan?
Bayan wannan da yayi sojan gona wanda aka yanke mu hukunci shekara 3 wancan sati da wuce, a waɗannan da muke da yanzu ba wanda aka yanke mu hukunci.
A ƙarshe menene sako ga jama'a musamman masu Samoga?
Duk wanda ya fito aikin nan yana neman abinci ne. Idan ka samu abinci kusan ka samu komai, abinci da lafiya. Muna da gonaki, gwamnati kuma gwamnatin nan ta tashi tsaye tana son a daina shigowa da waɗannan abubuwa. Mu tsaya mu ci da kanmu, gwamnati na bada taimako. Sako na shine mutane ai kokari a koma gonan nan, mu daina dogara ga wannan abinci da ake shigowa da shi a waje. Wani ma ya daina aiki, wani ma in ka ci guba ce.
Alhaji Zulkibli Abdullahi Argungu kenan, controller custom mai kula da jahohin Oyo da Osun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla gaida Hassan Umar Tambuwal. To in an jima kadan zan bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ta wace hanya kuke ganin za iya shawo kan lamarin tsaro a wasu yankunan jamhuriyar Niger musamman kamar yankin Difa da Najeriya? Tambayin mu kenan, sai a kira a bayyana mana ra'ayi. Amma kafin nan sai a shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla har yanzu dai muna jiran ku kira wayarmu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada mun ta tambayar mu tayi tace ta wace hanya kuke ganin za iya shawo kan lamarin tsaro a yankunan Jamhuriyar Niger musamman kamar yadda nace kamar yankin Difa da suke fama da rikice-rikicen Boko Haram da hare-hare. Dama wasu bangaren Najeriya musamman ma abubuwan da ke faruwa yankin Zamfara da dai sauransu. To ga kira na farko mun samu daga Nasarawa. Wani ne akan layi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Ya sunan malamin?
Barka da uni. Kana magana da babawo daga gidata jihar Nasarawa.
To babawo, ka ji bin da muke magana, ta wace hanya kake ganin za a iya shawo kan lamarin tsaro?
Wato yana da kyau a ba ma gwamnati haɗin kai, kamar yadda gwamnati ta ɗauko a kan cewa tana da buƙatar ƙasa ta ci gaba, ya kasance tana noma, tana ciyar da kanta. Yana da kyau a ce gwamnati mu da muke biyayya gare ta mu ba da haɗin kai saboda ta samu ta cin maburinta. Saboda in aka ce ana fitar da abinci waje, ba yanda za a yi a ce ma manoma za su samu su ma masu rayuwa.
To babawo, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Kaduna. Wani ne kala da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam.
Sarfila Hashim Gumar, barka da yamma.
Yawwa, barka da yamma.
Suna na Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kaduna na Najeriya.
To Alhaji Musa, ta ya za a yi a Najeriya har ma da Niger, tunda Niger na fama da har-haren Boko Haram kamar yankin Difa, za a shawo kan wannan lamari?
To na farko dai kaga idan muka dauki kamar su bangaren masu rike da sarautar gargajiya. Ya kamata gaskiya duk yankunan da aka san akwai sarautar gargajiya, to a tabbatar da cewa an ba ta muhimmanci, na farko kenan. Na biyun su kaga kamar irin su daga tai hakimai masu unguwanni, in a ce ana samun irin wayannan ana ba su muhimmanci, to bayan da za a yi a ce ana samun irin wayannan matsaloli, domin duk mutumin da zai shigo yanki an san waye, an san dan wane ne. In ma ka tada ka zama dan ballar da'awa guri, to hakimi ko mai unguwa zai iya kai ka ga gaban dagaci, dagaci da shi ka zo gaban mai unguwa kai gaban gwad. To kaga duk irin wayannan abubuwa za su kawo kuma za a kiyaye irin wayannan abubuwan.
To Alhaji Musa, an muje
wato kuma gwamnati ya kamata a ce gaskiya aikin yi, duk inda aka san kaman mu nan Najeriya kaga kaman shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata ya wayo hankalin shi, duk abin da ya tabbatar da kamfanonin da suka mutu a tabbatar da an tashi wasu daga ciki ko ba duka ba.
Haka ke. To Alhaji Musa Ngaro, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. To a karan farko mun sami kira daga Ghana. Wani ne daga Ghana?
Sheikh Ridwan ne daga Ghana.
To Sheikh Ridwan, barka da zuwa. Duk da yake dai ku Ghana ba ku da matsalolin tsaro kamar yadda muke fuskanta kamar makotan ku Najeriya, Niger, Kamaru da sauransu, to ta wace hanya kake ganin cewa za a iya shawo kan lamarin tsaro a makotan kasashen ka?
Kamata yi a nemi shugabannin waɗannan mutanen a ta zama da su, a ta koya musu, a ta kokarin fahimtar da su cewa ta'addanci ba zai taimaka ma rayuwarsu don kansu ba, balle ma kasan da suke ciki. Ina ga Ghana ana kokarin nuna ma mutane wannan, saboda shi ne ta'addancin ba ya shigo mana. Su ma nan tunda ta'addancin na shigowa, shugabannin su yi kokari su ta zama su ta neman manyansu a ta yi musu magana, a ta nuna musu cewa ba zai amfana da su ba cikin rayuwarsu.
To Malar Sheikh Ridwan, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. To bari mu je jihar Niger. Wani ne akan layi daga Niger?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Kuna magana da Ibrahim yankin Hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, ta wace hanya kake ganin za ka ba da shawara yadda za a shawo kan lamarin nan da ya taɓarɓare?
To gaskiya mu matsalar mu Afirka nan abu ɗaya ne, cin hanci. Mutum ya san waɗannan kayan da za a shigo da su za a halaka ɗimbin jama'a ne, amma kuma sai a ba shi wani cin hancin da bai taka kara ya karya ba, ba zai magance ni talaucin duniya ba, amma sai ya bari a ɗauko da kaya mugayen kaya daga wata ƙasa can a kawo a ƙasar shi kuma za ta halaka jama'a. Amma da Allah hukunci wannan cikin ɓangaren cin hancin za a kawo, za a shawo kan shi.
Wato kana nufin cewa kowa, duk wanda yake daga ƙaramin ma'aikaci zuwa ba, kowa yana da rawar da zai iya takawa domin a kawo a rage wannan lamari? Dan sanda zai iya yi, soja zai iya yi, kowa zai iya yi.
Insha Allah, ai duk wani mai damara yana da haƙƙi akan wannan, duk wani mai damara. Insha Allah, yana da kyau a ce duk wani mai damara ya jajirce ya take zuciyar shi akan za a bashi wani dan abin da bai magance mai talauci a shigo da su mugayen kana za a haɗa jama'a ya kiyaye da wannan in aka samu haka to insha Allah za mu samu sauki a Afirka.
To Malam Ibrahim mai wankin hula mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar da fatan masu raro ko za a ji kuma za a yi amfani da wannan shawara da ake bayarwa. To bari mu je Asaba, wani ne akan layi?
Hello,
wani ne akan layi daga Asaba? Yau to ka dan matsa, ina jin kamar radio ko talabijin a kusa da kai, ko zaka dan matsa mi maganar?
Na matsa.
Yawa to yawa sannufa, ya sunan ka?
Sunana Tukur daga Asaba nake kira.
To Malam Tukur, menene gudunmawar ka a yau?
Gudunmawar ta shine ina so in ba kamar Buhari shawara akan matsalar tsaro.
To ta wace hanya kake ganin za ki shawo kan lamarin tsaro?
Idan ni ne zan yi gudu da Buhari ba.
Me za ka ce masa?
Zan gaya mai cewa kamar manyan jami'an tsaro na Najeriya ba. Duk wanda ya kai wata guda a jaha ko a wani guri a canja shi a kawo sabo.
To me yasa ka ce haka? Me dalilin yin haka?
To wannan zai kawo sauki matsalar tsaro a Najeriya.
Akwai dalilin da na sani zai kawo, amma me dalilin da yasa ka ce zai kawo matsalar tsaro dan an canja ma'aikaci bai kun 30 ba?
Eh, dan aka kawo ba ko wanda bai san kowa ba, kaga zai aiki tsakani da Allah, bai san kowa ba ba zai, amma aka in yi zama dan gari to zai iya amfani da wannan damar ya rinka kawo.
Wato kana tafin sabo, zai sabo yana haddasar da rashin gudanar da aiki yadda ya kamata. To Malam Tukur, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. Bari mu je Zamfara, wani ne aka layi daga Zamfara? Na Zamfara yana nan? To da alama na ji gocewar layi daga Zamfara. To jama'a, har yanzu layukan mu a buɗe suke, sai ku kira idan Allah ya sa an samu shigowa a ba da ra'ayi. To bari ga wani kira daga Niger, jihar Niger. Wani ne aka layi daga jihar Niger?
Ah, fatan lafiya.
Ya lafiya kallau, ya sunan malamin?
Ana magana da Basiru Dawa, maganin tsagero.
Basiru Dawa, maganin tsagero. To menene gudunmawar ka? Ta wace hanya kake ganin ya kamata ka ba shugabanni shawara su kawo kan wannan lamari da taɓarɓare?
To ni gudunmawar da zan bayar, na farko akwai yan gari. Duk garin da ka ga fitina yana tashi, akwai wayan da gwamnati ya kamata ta ɗauka a garin, wanda su ne idan a garin. Saboda idan aka yi wannan, su ne za su ba ma jami'an tsaro na nesa report su zo wuri kaza da kaza.
To Malam Azumi, to mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka. Bari mu garzaya mu je Maiduguri. Wani ne aka layi daga Maiduguri? Ban ji sunan ya fito sosai ba.
Alhaji Usman Baradin Dozi.
To Alhaji Usman,
kira na Maiduguri. Alhaji Usman
Zeki. To Malam Alhaji Usman, muna sauraron ka. To wace hanya za a shawo kan wannan matsala, tunda kai ma yankunan ka da yadda yake an dan samu sauki za a ce, amma to wace hanya kake ganin za a dakile samun tashi hankula?
Gaskiya hanyar da za a samu sauki, za a bi daga bulogomi zuwa hakimai, zuwa sarakuna, ta baki da su shigo. Wanda ba a san shi ba, ya kamata mun talakawa ma mu kai report cewa wannan mutum ka bakon fuska ne, ko ba ka magana mutumin nan da ya yi magana a kan cewa ya kamata sojoji bai kamata su daɗe a guri guda ba.
To Alhaji Usman, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka kira. Ka bayar da fatan waɗanda aka kira kuma aka bayyana ra'ayin domin su suna saurara. To mun gode kwarai da gaske da wanda suka samu damar kiran waya domin suka faɗi ra'ayinsu, da wanda ma suka kira ba su samu damar shiga ba. Gobe ma rana ce, idan Allah ya kai mu za mu buɗe muku waya, mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa ƙarfe 4:05. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Labarin wasannin mu na ranar yau za su soma ne daga jamhuriyar Niger, inda ake ci gaba da fafatawa a teburin Super League One Professional ta kasar a makon ta na 15. An buga wasanni kamar haka: a Espan ta sha kashi banza da ɗaya a hannun AS Douane, sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun Sahel Sporting Club. AS Gard National du Niger ta yi ɗaya da ɗaya da Urana Football Club ta Arleta, sai AS Sony Dep da ta shammaci a Kokana ta Arleta da ci ɗaya da nema. Jangorzo Football Club ta Maradi a garin Maradi ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun AS Police. Racing Football Club ta Bukoki ta yi banza da Espoir Football Club ta Damagaram Zandar, yayin da AS Nijelek ta yi daddaki hatta walele birnin Adar, inda talakaɗe GS tawa da ci 3-2. A teburin wasannin ƙwallon ƙafa na Super League Professional ta jamhuriyar Niger, AS Sony Dep ke kan gaba da maki 38, sai AS Police ta biyu da maki 31. AS Gard National tana ta uku da maki 31, sai AS Fan ta hudu da maki 29, yayin da a can ƙasan teburin GS tawa ce ke da maki 7 a matsayi na 13, sai Espoir Football Club ta Damagaram Zandar tana matsayi ta 14 kutal da maki 5 kacal. A ci gaba da fafatawar wasannin ƙwallon ƙafa na zakarun Turai, a yau ne ake karo na biyu na battal tsakanin Juventus ta kasar Italia da Ajax Amsterdam ta kasar Holland. Kungiyoyin guda biyu sun yi ɗaya da ɗaya mako ɗaya da ya gabata a kasar Holland, yayin da FC Barcelona ke can tana karɓar bakuncin Manchester United ta kasar Ingila. Kungiyar dai ta kasar Spain FC Barcelona ita ce ta lalabe Man United din a can kasar Ingila a mako ɗaya da ya gabata da ci ɗaya mai ban haushi. Idan muka leka a wasannin tennis kuwa, yanzu haka a wasannin Masters na Monte Carlo, Djokovic Fritz Tsonga ɗan kasar Faransa dole ya bar ci gaba da wasan da ke hada shi da Taylor Fritz, yayin da ake cin sa 6-4-2 da nema. Shi kuma Adrian Manarino ya sha kashi a hannun Cameron Norrie da ci 6-4-6-3. Hugo Herbert ɗan kasar Faransa nasara yayi gaban na Fernando Verdasco da ci 6-4-6-4. Haruna mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe ka da aiki Malam Haruna. To da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya jajantawa takwarar aikinsa na ƙasar Faransa Emmanuel Macron a wata hirar waya da ya da shi a yau Talata, game da mummunan gobarar nan da ta ci fitacciyar majami'ar nan ta Notre Dame a jihar wato a yau da yau Talata kenan, a cewar Fadar White House. Ma'aikatan kwana-kwana sun kwashe sa'o'i masu yawan gaske kafin suka kashe wutan da ya safe yau Talata. Jami'an Faransa ne suna nan suna kokarin tantance barnan da gobarar ta yi. Jigilan farko da kayan aka kai kayan taimako ya isa a ƙasar Venezuela, wadda ke fama da rikici a yau Talata. Jirgin sama da ya kwashe kayan taimakon daga kungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ya isa birnin Caracas, bayan da kungiyar ta cimma yarjejeniya da gwamnatin shugaba Nicolas Maduro a watan da ya gabata akan kai kayan taimakon. Wasu hotuna da ke yawo a shafukan sada zumunta sun nuna ma'aikatan saye da riga launin shuɗi da ke dauke da tambarin Red Cross suna kuma sauke akwatuna a cikin jirgin.
To a gaishe ka da aiki baba. Da takaitattun labarin kuma ka karshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu sauki da wani sabon shirin. Kada amanta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya kuma kere da ta gabatar da shirin da kuma Julie Lear Discretion, wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniya mu na yau Mr. Loves. Ni Sarfil Hashin Gumal nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.